الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marice na Lahadi 6 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 3 ga watan 11 a shekara ta 2019 miladiya. Mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen Suratul Inshiqaq, da aka yau za mu tashi farkon Suratul Buruj. Suratul Buruj ita ce sura ta 85. Idan mutum ya ɗauko lissafi cikin jerin gwado na surorin Alƙur'ani mai girma daga sama, malai ya ce Suratul Buruj Makkiya. Suratul Buruj an saukar da ita manzo Allah yana Makka kafin ya hijira ya koma Madina. Hiya 22 aya, ayoyinta 22 ne. Waradat hadhihi sura لتثبيت المؤمنين أو لتثبت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان لتثبت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وأن آية تازوني دنت دتك أرففر بي ورمومني بسجا أبن دفتي كين إيماني وتصبرهم على أذية الكفار كما دنت با ومومنيها قلي أكن توتر ود كافري ذاتي كيموس لوكا تشيباي لوكا تشي وتذكرهم بما جرى ala man taqaddamahum min at-ta'dhib kuma dan ta tunatar da musulmai bisa ga abin da ya gudana ga al'ummomin da suka shude kafin su a bisa ga tafarkin su na imani na azabtarwa da aka yi musu alal imani a bisa ga imanin da suka yi wa tusabbirahum ala zalik kuma tabawa musulmi hakuri akan cewa hakan zai iya ci gaba kuma zai iya samun su hatta ya atassu bihim harfi koyi da magabatan su ويصيروا على ما كانوا يلقون من قومهم فننكم ويصبروا في حقري على ما كانوا يلقون بسجا ابن ده سيكي فسكنتا من قومهم ده متانن سو نچوتروا ويعلموا ان هؤلاء عند الله عز وجل بمنزله اولئك الملعونين كما دان سو سان چوا للي كافرن يو متسين سو داي ني ا وجن الله ده كافرن جيا تفسكن اينوا المعذبين المعذبين مثلهم sannan kuma su sani cewa su suna kan tafarki irin na magabatan su wadanda aka cutar aka yi musu azaba ahiqabi an yuqala fihim ma qad qila fihim da haka sun cancanci su ma a gaya musu irin abin da aka gaya wadanda suka shude din ma'ana dai a dunkule abin da sura take so ta karantar da mu jiya tayi kama da yau dukkanin kalubalen da musulmi suke fuskanta a yau kafin su jiya da shekaran jiya wasu musulman sun fuskanci irin wannan shi mutum matukar yake yayi imani to ba zai zauna lafiya ba alƙawarin Allah ne tare da cewa ba ka rasa wasu sabubba da suke jawo kafurai su yi kaka gida kuma ya zama su musulman sun yi rauni sakamakon wani abu da ba a rasa ba irin na sunnar rayuwa a wani lokaci za ka samu musulmi suna da jajircewa amma duk da jajircewarsu za su fuskanci kalubale to ina kuma a lokutan da musulmin za su yi sakaci za su yi sanyi zai zama cewa ba su yi abin da ya kamata ba a wannan lokaci sai kalubalen ya fi tsanani amma dai shi musulmi ko ya sakaci ko kar ya sakaci ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki zai jarraba shi kuma kafirai za su yi ta cutar da shi illa iyaka ka yi iya abin da kake iyawa na kokarin daukar mataki wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kuma bai saba wa haƙoƙi na zamantakewa ba dan ka samu sauki ta wani bangare kuma dan kai ma ka iya kubuta daga sharrin makiya domin baya daga cikin hankali da tunani da imani mutum ya zama dolo ya zama sakarai ya bada dama makiyansa su ta cutar da shi alhalin yana da hanyar da zai bi ya kubuta kuma yake fatan mu Allah ya bamu ikon karanta wannan sura daidai ya bamu ikon bayyana abubuwan da suka kunshi a cikin ta kuma ya bamu ikon yin aiki da ita ne Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء مقبول وشاهد ومشهود
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace was-sama'i zatil buruj Allah yayi rantsuwa da sama zatil buruj ma'abociyar burjai kalmar was-sama' wawun din dake farkon aya wawul qasmi ce Allah yana rantsuwa da sama daidai da was-sama'i zatil hubub daidai da was-sama'i zatir raja daidai da was-sama'i wat-tariq ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da sama sama tana daga cikin halittun Allah masu girma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sau da dama yakan kirayi mutane zuwa ga su kalli sama domin kallon sama yana nuna maka isa da iko na Allah kuma yana nuna maka girmansa da buwayarsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama kuma ya kyautata ta ya yi mata ƙawa ya yi mata ado ya shirya ta daki-daki wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa laqad ja'alna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin kuma sama ita ce kamar yadda muka faɗa mafi girman halittar Allah duk wani abu da yake karkashin sama bai kai sama girma ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace antum ashaddu khalqan am as-sama' banaha rafa'a samkaha wa sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha an gane ko da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya halitta sama ta zama halitta mai girma kuma ya kyautata ta kuma ya kawata ta da haka rantsuwa da ita da yake yi rantsuwa ce ta ja hankalin mutane zuwa ga su kalle ta da kyau kuma su yi izina da ita su gane girman mahaliccinta domin girman abin halitta yana nuna girman wanda ya halitta shi yasa Allah ya ce irji البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وصلنا سمعنا الله سبحانه وتعالى يا سبحانك كمر يد اثورا ايوين لما كبغ مثالي دسو سما ام فدي وصفه في السماء ايه في سوره الذاريات الله يتي والسماء ذات الهبوب الله يا رنتي ده سما سيتي ما ابوتيار حنيوي sama tana da hanyoyi kwarai da gaske kamar yadda kasa ma tana da hanyoyi hanya a sama sunanta hadika jam'in ta shine hubub hanya a kasa sunanta tariqa jam'in ta shine turuq da haka Allah yake was sama'i zatil hubub Allah ya rantsa da sama ma'abociyar hanyoyi an gane ko to sannan a wata ayar kuma sai Allah madaukakin sarki yake was sama'i zatir raja Allah ya rantsa da sama zatin raja'i nan ma dai mu abociyar hanyoyi a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake was-sama'i wat-tariq Allah ya rantsa da sama kuma ya rantsa da mai bayyana a cikin sama da daddare shine wata wa ma adraka mat-tariq an-najm as-saqib ko tauraro daga cikin taurarin sama wa ya sanar da kai abinda ake nufi da at-tariq sai Allah ya ce an-najm as-saqib shine tauraro mai tsananin haske to anan ma sai Allah subhanahu wata'ala yace was-sama' sai yace zatil buruj kalmar buruj malamai suka ce shi ma dai ana nufin ko dai hanyoyin sama ko kuma abubuwan da suke bin hanyoyin suke tafiya a sama domin idan aka ce hanya to waje baya zamowa hanya sai in ana bin sa ana tafiya da nan ne yake amsa sunan hanya sama akwai abubuwan da suke kai kawo a sama na daga cikin abubuwan da suke kai kawo a sama rana da wata rana tana tafiya a hanyarsa wata yana tafiya a hanyarsa haka nan sauran taurari Allah madaukakin sarki yace wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layla sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun rana tana tafiya akan titinta wata yana tafiya akan titinsa haka sauran taurari ma to da haka hanyoyin da suke sama ana nufin hanyoyin da rana ke bi ta tafiya wata ya bi ta tafiya haka kowane tauraro kuma da tasa hanya to waɗannan hanyoyin malamai suka ce su ake nufi da buruj shine malai yake kalmar buruj ana nufin hanyoyi waɗansu kuma sun ce a'a masu hanyoyin shine al-kawakibul 12 taurari ne guda goma sha biyu burujan wanda kowanne kwaya ɗaya akan ce da shi buruj jam'in sa buruj an gane ko kamar yadda Allah ya ce walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin a wata ayar yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran sarki ya tabbata ga Allah da ya sanya burji a sama shine taurari ko hanyoyin gudanar taurari sannan wa ja'ala fiha sirajan ya sanya fitila mai haske a ciki ita ce rana wa qamaran muniran kuma haka ya sanya wata shi ma mai haske malaiti taqaddamat fil furqani kalmar buruj ta gabata a cikin ayar suratul furqan ita ce tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruj to Allah ya rantsa da sama ma'abociyar burujai ma'abociyar taurari ma'abociyar hanyoyin da taurarin suke kaiwa suke komowa al-imam ibn kasir yace yuqsimu ta'ala bis sama'i wa burujiha Allah yana rantsewa ne da sama da kuma burjanta sai yace wahiyan nujumu su burjan sune taurari al-idhamu manya kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai karanto ayat cikin suratul furqan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace wa mujahid da imam mujahid ibn jabr wa bahak da imam bahak ibn mazahib wal hasan da imam al hasan al basri wa qatada da imam qatada da kuma as-suddi suka ce al buruju an nujum abinda ake nufi da buruj ana nufin taurari guda 12 wadanda suka fi kowane tauraro girma a sararin samaniya wa qala min hal ibn amr daya daga cikin magabata al min hal ibn amr yace abinda ake nufi da was-sama'i dhatil buruj ay dhatul khalqil hasan Allah ya rantse da sama ma'abociyar kyau domin cikin kyan halittar Allah ko kyawawa na halittar Allah sama tana daga ciki musamman cikin manya waɗanda ido ke iya gani idan za a ce da kai cikin halittun Allah kyawawa wanne ka sani fitacce sama ita ce lamba ta ɗaya sama tana da matuƙar kyau Allah ya kyautata ta ya inganta ta ya yi mata kwalliya inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin an gane ko to da haka Allah ya kyautata halitta sama ya mata ado da haka wani daga cikin magabata yake kalmar buruj din ana nufin kyakkyawa Allah ya rantse da sama kyakkyawa sai ibnu kasir yace waqtar ibnu jarir al-imam ibnu jarir al-tabari ya zaki annaha manazilu ash-shamsi wal qamar abinda ake nufi da buruj makaukan rana da wata zango inda rana take tsayawa da inda wata ke tsayawa tunga inda rana ke dakatawa inda wata ke dakatawa to kaga yanzu muna da magana guda uku dangane da buruj wasu sun ce buruj taurari ne guda 12 wanda suka fi kowanne girma wasu sun ce buruj ana nufin can sama halitta ce mai kyau shine ma'anar buruj ai zatul khalqil hasan wasu kuma malaman suka ce al buruj abinda ake nufi manazilush shamsi wa manazilul qamar an gane ko ibn jarir al-tabari yace tasiru ash-shamsu fi kulli wahidin minha shahran wadannan manazilu ash-shams da manazilu al-qamar wanda suke adadin su guda 12 kowannan su rana tana tafiya a cikin sa tsawon wata daya idan muka ce wa taura buruj ana nufin titunan da rana ke tafiya guda 12 to a kowane titi tsawon wata daya take yi tana tafiya kaga kenan tsawon shekara za ta kewaye dukkan waɗannan titunan baki ɗaya a watan farko ta yi tafiya a titi na farko wata na biyu wata na uku har izuwa watanni guda 12 da muke da su a shekara sai ce wa yasiru al-qamar shi kuma wata yana tafiya fi kulli wahidin minha a kowane titin bi yawmaini wa thulusan ay tsawon kwana biyu da kuma ɗaya bisa ukun wuni sai ce fa zalika 28 manzila idan aka hada su za su baka masaukai guda 28 wa tasiru lailataini to sannan kuma in aka dunkule su za su baka wata yana tafiya a cikin kwana biyu da kuma dare guda 2 a cikin kowanne daga cikin waɗannan kwanaki ko a cikin kowanne daga cikin waɗannan mazaunai ko masaukai ala ayyati hal da ya dan uwa ubangiji subhanahu wataala yana da damar ya rantsa da duk abin da yaga damar rantsuwa da shi kamar yadda mun shafa dar haka sai dai hikimar shine duk lokacin da Allah ya dauki wata halitta daga cikin halittunsa ya rantsa da ita to yana so ya nuna mana cewa akwai wasu ayoyi wanda ya kamata dan adam ya zura ido da hankali yayi tunani akan su game da wannan ayoyin da aka sama tana daga cikin halittun Allah masu girma kuma wanda ya zuba ayoyi masu tarin yawa a ciki shi yasa ma Allah yake zargin kafirai da ba sa yin tunani cikin halittar sama wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyin sama da yawa ayoyin kafa kafirai suna shudewa da su amma su kauda kai ba tare da sun dauki izina ba bayan Allah na kwarai duk lokacin da suka kalli halittar sama suka kalli halittar kafa suka yi dogon tunani kuma tunanin yakan haifar musu da sanin girman Allah da sallama masa shi yasa Allah yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar lalle a cikin halittar sama da halittar kasa da tsabawar dare da wuni akwai ayoyi amma fa ga masu hankali su waye masu hankali alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman sune bayin da suke ambatan Allah a yayin tsayuwa wa qu'udan da a yayin zama wa ala junubihim da kuma a lokacin da suke kishingide ma'ana dai in za su tashi su zikirin tashi in za su zauna su zikirin zama in za su kwanta su zikirin kwanciya wannan shine hankali sannan sai Allah yake waye tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna yin tintintini game da halittar sama da halittar ƙasa har a ƙarshe din sun yi tunanin sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batila ubangijinmu ba zai yi ka halicci wannan abubuwa ba tare da wata manufa ba subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nari ka tsare mu azabar wuta kafirai sukan ɗauka Allah ya halicci sama babu manufa ya halicci ƙasa babu manufa shine Allah yake wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ بما هلكت سما da kasa ba tare da manufa ba amma cewa mun halikta sama da kasan babu manufa wannan shine zatan kafirai fawailu lillazina kafaru minan nari azaba ta tabbata ga kafirai ta wuta domin dauka cewa Allah zai yi wannan babban aikin amma babu wani manufa to wannan ko shakka babu raini ne ga Allah da kuma wulatanci a gare shi domin dukkanin ne hankali ma cikin mutane baya yin abu ba manufa to ina kuma ga ubangijin mutane subhanahu wataala da haka dai hikimar da yasa Allah ya rantsa da sama dan ya samu mu yi tunani akan ta kuma shi yasa waccan ayatacin suratul ali imran take yabawa waɗanda suke yin tunani akan halittar sama din da ƙasa kuma manzo Allah ya ce wailul liman qara'aha wa lam yatadabba azaba ta tabbata ga wanda zai karanta wannan aya kuma bai yi tunanin ba da haka lalle halittar sama ba karamar halitta bace da Allah subhanahu wataala yayi ya kyautata ta yi mata ado ya mata kawa kuma ya sanya ta zama mafi girma cikin halittunsa sannan kuma ya hore mu da mu yi tunani dan mu san girman sa mu yaba masa kuma mu gode masa mu nemi tsari daga dukkanin abin da yake fushi nasa da haka Allah subhanahu wataala ya saki cewa wal yawmil maw'ud kuma Allah ya rantsa da al yawm wani al maw'ud abun alkawartawa malaiti yawmul qiyama shine ranar tashin alqiyama ai al yawmul maw'ud bihi shine ranar da Allah yayi wa mutane alƙawarin zai hadu da su a cikin ta ai wa'ada ahli as-sama'i wal ardi an yajtami'u fihi Allah yayi wa ɗan sama da ɗan ƙasa alƙawarin cewa a wannan rana ne duk za a hadu a waje daya da halittun da suke cikin sama a ranar lahira za su sako ƙasa a zo a hadu da halittun da suke kasa a wajaje daban-daban na tudu da na ruwa da Allah subhanahu wataala ya alƙawarin cewa akwai wata rana da za a zo a hadu to wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama anan Allah subhanahu wataala yake rantsewa da ita kamar yadda a wasu wajaje ma ya rantse da ita la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu an lan najma'a 'idama bala qadirina ala an nusawwiya banana daka al yawmul qiyama ko yawmul qiyamati ita ce yawmul maw'ud ranar alqawari ranar alqawarin haduwar dukkanin halittu na sama da na kasa da mutane da mala'iku da ma dukkanin halittu baki daya. Wa shahidin, kuma Allah yayi rantsuwa da shahid. Malam yace shahid shine yawmul juma'a, yashhadu ala aminihi bima amila fihi. Abinda yasa aka kira ranar juma'a da shahid ita ce ranar da za ta yi wa mutane shaida na duk abin da suka aikata a cikin ta. Da ta rana mai ba da shaida, shaidar ayyukan alkhairi ga wanda suka yi da kuma shaidar ayyukan sharri ga waɗanda suka aikata. Haka waɗansu malamai suka ce, amma waɗansu malamai sun ce kalmar shahid ana nufin mai shaida. To amma mai shaida a nan suka ce maganganu ɗaya bayan ɗaya sun kai guda 12 akan me ake nufi da mai shaida. Wasu suka ce mai shaida ana nufin mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta su duba ayyukan mutane. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kowace rai za ta zo gaban Ubangiji tare da mala'ikan da zai ta sauke ta da kuma wanda zai ba da shaida a kanta. Kalmar shahid daidai ke da kalmar shahid. Duk da wannan ala wazani fa'il, wancan kuma ala wazani fa'il, amma dai dukkaninsu daga ash-shahada, ba da shaida. Waɗansu malaman suka ce a shahid a nan shi Allah ɗin kansa ne yake rantsuwa da zatinsa, domin ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah mai shaida ne akan komai. Da aka shahid ala wazani fa'il bi ma'ana fa'il, an gane ko? Wasu malaman suka ce shahid ana nufin annabawa, domin kowane annabi zai ba da shaida ga al'ummarsa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Waɗansu malaman suka ce shahid ana nufin mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, domin mu masu ba da shaida ne akan sauran al'ummomi. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. To maganganu ɗaya bayan ɗaya sun kai magana 22 da malamai suka yi game da me ake nufi da kalmar shahid. Amma anan malam ya zaɓi magana ɗaya, yace ita ake nufi shahid ana nufin yawmul juma'a, ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alkiyama a cikinta, kuma ita ce ranar da za ta bada shaida akan dukkanin mutane. Abin nufi a cikinta ne za a yi shaida. Kuma mun sani cewa ranar juma'a ita ce mafificiyar rana a cikin dukkanin kwanakin mako. Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halittar ɗan adam a juma'a, kuma zai ƙare halittar ɗan adam a juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Muslim yace khairu yawmin tala'a fihi shamsu yawmul juma'a, fiyayyen wuni cikin wannan mako shine wulin juma'a. Fihi kulita adam, a ranar juma'a aka halicci annabi adam, shine ɗan adam ɗin farko. Wa fihi udkhila aljanna, a ranar juma'a aka sa annabi adam a aljanna. Wa fihi ukhrija minha, a ranar juma'a aka fitar da adam daga aljanna. Wa fihi tiba alayhi, kuma a ranar juma'a ne aka karɓi tuban annabi adam. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, wannan ya faru ne a juma'a. Wa fiha taqumu as-sa'a, kuma a cikin ranar juma'a ne alkiyama za ta tashi. Da haka wasu malamai suka ce kalmar shahid ana nufin ranar da za ta bada shaida, domin ita ce ranar da aka fara halitta a ciki, kuma ita ce ranar da za a ƙare halitta a ciki, ita ce ranar juma'a. Da haka malai yace ita ce yawmun shahid wa mashhud, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake rantsuwa da mashhud ala wazani maf'ul, wanda shi ma dai mina shahada shine. Malai yace yawmun arafa mashhud, kuma shine yawmun arafa, ranar arafa. Allah ya rantse da juma'a, kuma ya rantse da arafa. Juma'a ƙaramin aikin hajji, arafa babban aikin hajji. Ana kiranta yawmul hajji al-asghar da yawmul hajji al-akbar. Yawmul hajji al-asghar ita ce ranar juma'a, ranar idi na mako. Duk mako akwai idi ɗaya, shine na juma'a. To sannan kuma a shekara baki ɗaya akwai idi biyu. To sannan duk mako akwai aikin hajji ƙarami, shine na juma'a. To sannan a shekara akwai aikin hajji babba kwaya ɗaya, shine ranar arfa. Shine Allah ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajji al-akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Gashi lanan daga Allah da manzonsa zuwa ga mutane a ranar aikin hajji babba, shelar ita ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, da Allah da manzonsa babu su babu mushrikai, an raba gari. An gane ko? To da haka Allah subhanahu wataala ya rantse da juma'a, ya rantse da arfa. Idan muka ce Allah ya rantse da juma'a, kamar yadda muka faɗa a baya, don ya nuna fifikonta akan sauran kwanaki, kuma dan ya nuna wani muhimmanci da take da shi akan sauran kwanaki. Shi yasa cikin Qur'ani babu wani ne sura ta wunin Juma'a, babu suratul Ahadi, babu suratul Sabti, babu suratul Ithnaini, babu suratul Sulafa, babu suratul Arbi'a, babu suratul Khamis, amma akwai suratul Juma'a. Akwai suratul Juma'a dan Allah ya nuna cewa Juma'a ta musamman ce. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فذاك ران الجمعه الله يرنكي ديتا دن ينونا منا في كنتا وهكما ران عرفه اذا الله صلى الله عليه وسلم يجي باب وترانا da Allah yake farin ciki da alfahari da ita a shekara irin ranar Arfa, domin a ranar ne Allah yake saukowa da rana, saukowar da ta dace da shi. Mun san hadisi ya tabbatar da cewa duk dare Allah yana saukowa, to amma a wuni babu wani dalili da ya nuna Allah yana saukowa a wani wuni sai wunin Arfa. Cikin hadisi manzo Allah yake Allah zai sauko saukowar da ta dace da shi, yace da mala'ikunsa me waɗannan bayin suke yi tare da yafi mala'ikun sani, ma'ana yana magana da mutanen Arfa. Sai su ce bayinka ne suka taru daga dukkan sassan duniya don neman yardarka, suna roƙon rahamarka, suna neman tsari daga azabarka. Sai ya ce sun ganni ne, mala'iku su ce ba su ganka ba. Sai ya ce to ya kuma da sun ganni? Sai su ce ai da sun ganka da sai sun fi haka kwaɗayi. Ita rahamar tawa da suke so ita ce aljanna, sun ganta ne ba su ganta ba? To ya kuma da sun ganta? Da sun ganta sai sun fi haka kwaɗayin neman ta. Ita azabar tawa da suke neman tsari fa, sun ganta ne suke ba su ganta ba? To da sun ganta fa? Da sun ganta sai sun fi haka tsoranta. Sai ce to ku shaida din na gafarta musu. Kaga wannan rana da wannan gagarumin aiki yake faruwa a cikin ta, ai ka cancanta a rantse da ita. In ba an rantse da ita din ba, hankalinka ba zai jawo ba zuwa ga ka gane muhimmancinta. Idan an bar ta ta shiga rububi ka ba sauran kwanaki, to sai ka ɗauka cewa babu wani gagarumin aiki da yake faruwa a cikinta, alhalin akwai wani gagarumin aiki da yake faruwa a cikin wannan rana, kamar yadda hadisi ya ambata na saukowar Ubangiji da kuma alfahari da ƴan filin Arfa tare da shaida wa mala'iku cewa su shaida duk ya gafarta musu. Allah ka gafarta mana. Haka Allah ya ce wa mashhud ita ce ranar Arfa. Malam ya ce kaza fussirat as-salasa fil hadith, haka aka fassara waɗannan abubuwa guda uku a cikin hadisi. Yawmul mau'ud an fassara ta da ranar al-qiyama, shahid an fassara ta da ranar juma'a, mashhud an fassara ta da ranar Arfa. Malam ya ce fal awwalu mau'udun bihi, abu na farko Allah ya yi wa bayi alƙawari da aukuwarsa shine ranar tashin al-qiyama. Inna ma tu'aduna la'an, lalle abin da muke muku alƙawarin nan zai zo shine ranar tashin al-qiyama. Wasani na biyu shahidun bil amali fihi, mai ba da shaida na abin da aka yi a cikinsa. Wasalisu na uku tashhaduhun nasu wal mala'ikatu, abin da mutane da mala'iku suke shaidawa shine ranar Arfa. Mala'iku suna ba da shaida ga wanda suka yi tsayuwar Arfa kan cewa Allah ya yafe musu, Allah ya gafarta musu, kuma mutane suna shaidawa akan haka domin manzo Allah ya riga ya faɗa a cikin hadisi. Waɗannan dukkan abin da aka ambata tun daga farkon sura zuwa nan rantsarantsari, ita kuma al'adar rantsuwa duk lokacin da ka ji an yi ta, to so ake a tabbatar da wani abu ko a kore shi, shine abin da a larabci ake kira jawabul qasmi. Idan ka ce wallahi yanzu zance bai cika ba sai an jira me za ka ce, wallahi ne, an gane ko eh ko a'a, to wannan shine jawabul qasmi. To anan Allah ya rantsa yanzu muna jiran mu ji me yake so ya tabbatar mana sakamakon wannan rantsuwa, ko me yake so ya kore mana sakamakon wannan rantsuwa. Shine malai ce wa jawabul qasmi mahdhufun, an gane ko amsar wannan rantsuwar ko cikon bayanin wannan rantsuwar mahdhufun, an shafe shi ko mahdhufun sadarhu, farkon an shafe taqdiruhu, yadda kaddarawar zancen yake shine laqad kutila ashabul ukhdud. Akwai laqad harfu tahqiq, tabbas kutila ashabul ukhdud, alla anci ashabul ukhdud. To su waye ashabul ukhdud? Kalmar kutila tana zuwa da ma'anar lu'ina, an tsine, kamar yadda Allah ya ce kutilal kharrasun, an gane ko, bi ma'anar lu'inal kazzabuna, al kharrasuna bi ma'anar kazzabun. an zine wa ashabul ukududi ma'abuta ramun muka. Lafazin ukudud an gane ku, ana nufin ramun muka, wani rami ne da mutane suke tonawa kuma su rinka zuba wuta a cikin sa, kuma suke kiransa da ukudud. Har yana da sura a cikin Qur'ani, suratul ukudud ko suratul buruj, duk da ita ce wannan sura da muke karantawa. Malaki al-ukudud ashaqqu fil ardi, rami ne da ake tsaga kasa ko ake tonawa a yi shi. Mufrad, kalmar ukudud jam'u mufrad ne, wa jam'uhu jam'in sa akadidu, akadid jam'i ne na ukudud, an gane ko. Wal khaddu, kuma akan ce al khaddu bi fathil kha bi ma'na al ukudud, shi ma an ce khaddu mufrad ne, ukudud din ma mufrad ne, jam'in su gaba ɗaya shine akadidu. Malaki wa jam'uhu khududun, in an ce khaddu shi jam'in sa sai zama khudud, amma idan aka ce ukhudud to jam'in sa shi kuma sai zama akadid. To Allah da kansa da ya faɗi ukhudud din sai zai fassara me yake nufi da ashabul ukhudud, me yake nufi da ukhudud din, tunda mun ce ukhudud rami ne, to amma ana nufin kowane irin rami, ramin da na tona, da wanda ka tona, da wanda suka tona, da wanda ruwa ya tona, da wanda haka Allah ya yi shi a tone, ko ko wani rami na musamman, a wani rami na musamman. Shine sai Allah ya ce annari zatil waqud,
illa ashabul ukhdud, annari zatil waqud, ithum alaiha qu'ud, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi wa'azizil hamid.
Kafin mu kai ga fassara waɗannan ayoyin, Ibn Kathir ya ce rawa Ibn Abi Hatim, al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi wanda malam ya mana ishara izuwa gare shi a baya kan cewa waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya rantsuwa da su, duk hadisai ya zo da bayaninsu, yaumil mawqud da shahid da kuma mashhud, an gane ko. Da haka Ibn Abi Hatim ya ce an Abi Hurairah, daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda, ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم آياتي اليوم الموعود يوم القيامة يوم الموعود إتتيران تاشن القيامة وشاهد يوم الجمعة أبن دائك نفيد شاهد إتتيران الجمعة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة ثم من قال الله إتتيران بتكب هودو واتفات با تكون ونوني ميفال لا صمد ونوران الجمعة sai maza Allah ce wa fihi sa'a, wanda a cikin juma'a ne akwai wata awa, la yuwafiquha abdun muslimun, ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci ko sa'a, yas'alu Allah fiha khairan, yana roƙon Allah wani alheri a cikinta, illa a atahu iyyahu, face sai Allah ya bashi, wala yasta'ibu fiha min sharrin, ko kuma ya zama yana neman tsarin Allah a wannan awa ɗin daga wani sharri, illa a'azahu, face sai Allah ya tsare shi. Wa mashhud, abinda ake nufi da mashhud kuma yawmu arfa, ita ce ranar arfa. Ibn Kathir ya ce wa hakaza rawa hadhal hadith Ibn Khuzaima, hakanan Ibn Khuzaima ya rawaito wannan hadisi, ya ce wa qad ruwiya mawqufan ala Abi Huraira wa huwa ashbahu, a wata riwayar Abu Huraira shi ya fassara wannan aya da waɗannan maganganu guda uku, ba wai manzon Allah bane. Ibn Kathir kuma yake wa huwa ashbahu, wannan magana kan cewa tafsirin Abu Huraira ne, to yafi kama yafi dacewa da haka. Malamai suka ce wa in kana mawqufan riwayatan falahu hukmur raf'i, ko da ake ta fuskar riwaya an jinginawa Abu Huraira ne, to amma abin yana da hukmur raf'i, domin magana ce ta abin da ya shafi tafsirin Qur'ani, wanda kuma tafsirin Al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake da ikon yin haka. Duk abin da sahabbai suka faɗa, ko da a ce abin ana ganin ba su jingina shi ga annabi ba, to malamai suka ce asali shine ya zama daga annabin suka ji. Wa an Abi Hurairah wa Ibn Abbas wal Hasan Ibn Ali wal Hasan al Basri wa Sa'id ibn al Musayyib wa Mujahid wa Ikrima wa Dhahhak al Mashhud yawm al Qiyamah, an samu wata ruwayar daga waɗannan bayin Allah na sahabbai da tabi'ai, har daga shi Abu Huraira ɗin ya fassara al-mashhud da cewa ita ce ranar al-kiyama a madadin yawmin mawqud. Qala al-Imam al-Baghawi, Imam al-Baghawi yace al-aktharuna ala anna shahida yawmul jum'a wal mashhud yawmu arafa, mafi yawan malamai sun tafi akan cewa shahid yawmul juma'a ake nufi, mashhud kuma yawmu arafa ake nufi, daka yawmul maw'ud kuma ranar alkiyama ake nufi. To sai Allah madaukakin sarki ce kutila ashabul ukhdud, an tsine wa ashabul ukhdud, suwaye ashabul ukhdud, ko menene ukhdud din shi kansa? Sai Allah ya ce annari, wuta ce, zatil waqudi, ma'abociyar ci, ma'abociyar makamashi. Malai ce badalu ihtimalin minhu, kalmar annari fassara ce ta ashabul ukhdudi, ko fassara ce ta ukhdudi din shi kadai. Idan muka ce ashabul ukhdudi mudafin ne da mudafin ilayhi, ma'abuta ramummuka, to anan su ma'abuta ramummukan gaba daya ake nufi da annaru zatil waqud, ko fashi ramun kadai. Magana mafi inganci ramun ake so a fassara, su ma'abuta rami ai mutane ne, an san su, halitta ce daga cikin halittun ƴan adam, ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan annabi adam, daga su mutane ne, babu bukatar sai an yi wani dogon bayani a gare su. To amma shi ramin shi ne wanda zai iya rikitarwa kamar yadda muka faɗa, domin ramummuka suna da yawa, rami suna ya tara, akwai wanda nayi, akwai wanda kai, akwai wanda ruwa zai yi, akwai wanda haka Allah ya wajen da rami. To shin kowane rami ake nufi, kowane rami na daban? To shi ne Allah zai fassara ukhdudi anan, shi ne ake nufi da annari. Shi yasa ma ta fuskar li'irabi za ka ga ukhdudi ya ƙare da kasra, annari ta ƙare da kasra. Da haka shi yasa malamai suka ce kalmar annari a madadin ukhdudi take, shi ne ma'anar badalu ihtimal, fassara ce ta a gaya maka wancan abin na baya da ƙila ke iya rikitar da kai, to ka san me ake nufi da shi. Annari wuta ce zatil waqudi, ma'abuciyar makamashi. Malai ce ma tuttaqadu bihi, kalmar waqud ana nufin abin da ake kunna wuta da shi. Abin da ake kunna wuta da shi duk wani abu da zai sa wuta ta ci, fetur ana kunna wuta da shi, gas, kananzir da dukkan wani dangin makamashi, tsirare, ledoji da sauransu, duk wannan waqudi ne. Ita wuta irin ta duniya, waɗannan su ne abubuwan da suke sa ta tafi. To ita wannan wutar tasu sun kunna ta da wani abun kunna wuta. Wutar ko da yaushe in tai kamar za ta mutu sai su sake iza ta ci gaba da ci. Shi yasa Allah ya ce ma'abuciyar makamashi, wanda kowane lokaci in za ta mutu sai a sa mata makamashi sai ta ci gaba da ci. Kamar yadda wutar lahira ita ma tana da nata makamashin. Ubangiji ya ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Ita makamashin wutar lahira mutane ne da kuma duwatsu, amma wutar duniya ba haka bane ba. Waɗannan abubuwan da muka faɗa su ne makamasai na wutar duniya. To ita wutar ashabul ukhdud wuta ce irin ta duniya, tana ci da makamashi irin na duniya. An-nari zatil waqud wuta ce ma'abuciyar makamashi. Izhum a lokacin da su masu wutar alaiha qu'ud suke zaune a gefen ramunta, za mu ji suwaye su waɗannan masu wutar. Malai ce ai izhum haulaha, a lokacin da sun kewaye wutar, suka kunna wuta suna ta kunna ta tana ci, in za ta mutu su ƙara mata makamashi, kuma suna zaune sun kewaye ta sun sa ta a tsakiya. Shi ne haulaha janibal ukhdudi, suna kewaye da ita a gefen ramukan da wutar ke ci. Alal karafi, suna zaune a kan kujeru. Qu'udin, a zaune zaman dirsha, ma'ana ba su yi nufin tashi ba, saboda suna da wata manufa ta kunna wutar da kuma abin da suke so su yi da wutar. Sai Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, wa hum su ashabul ukhdudi shuhudun, suna gani da ido ala ma yaf'aluna, bisa ga ta'addancin da suke aiwatarwa bil mu'minina, ga mu'minai, ai mu'minina billahi, waɗanda suka bada imani ga Allah. Ai ta'adhibuhum bil ilqa'i fin nari, ta hanyar azabtar da mu'minai da suke da jefa su a cikin wutar. Iz lam yarji'u an imanihim, in dai ba su yarda sun bar imanin nasu ba. Shuhudun ai hudurun, suna gani, ko da a ce ma tausayi na mutuntaka baya ɗaukar su. Waɗannan mutane kamar yadda za mu ji a gaba, waɗansu mutane ne da aka yi, wanda malaman tarihi sun yi saɓani a kan a wani lokaci aka yi su. Mafi rinjayen maganganun malaman tarihi da tafsiri ya fi tafiya a kan cewa ashabul ukhdud an yi su ne bayan shuɗewar annabi Isa, kafin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda tazarar da ke tsakanin wucewar annabi Isa da bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ga zance mafi inganci shekara 600 ne. To almajiran annabi Isa da suka yi imani da shi, bayan Yahudawa sun yi yunkurin su kashe Isa, Allah bai ba su iko ba ya ɗauke shi, to ba su huce ba, ba su haƙura ba, sai suka dawo suna ɗauki ɗaiɗai, suna tsuntsuntar almajiran annabi Isa hawariyawa, suna halakar da su suna azabtar da su suna gallaza musu akan sai sun yi ridda sun ba addinin Annabi Isa. To a wannan lokaci ne aka yi wani sarki a wata ƙasa daga cikin ƙasashe wanda mafi rinjayen malamai suna cewa a yankin Rum ne, Rum kuma ita ce Italy a yanzu, domin addinin Annabi Isa ya samu karɓuwa a wannan waje ƙwarai da gaske. Aka yi wani sarki wanda shi sarkin ba ma guje ne, baya bautar Allah, shirka yake, tsafi yake. To da haka daga baya da addinin Annabi Isa ya bayyana, to sai ya gaba da addinin, ya ci alwashin sai ya murƙushe masu addinin. To shi ne a ƙarshe ya kunna wuta, ya zauna a gefen wutar, ya sa kuma dogaransa suke bi suna kamo masa almajiran Annabi Isa ɗaya bayan ɗaya. Idan aka kawo ka sai sarkin ya tambaye ka, ka yarda da abin da Isa ya zo da shi? Eh, na yarda. Har yanzu kana kai? Eh. To za ka fasa ko ba za ka fasa ba? Idan ka ce ka fasa sai a kyale ka, ba za a jefa ka a wuta ba. Idan kuma ka ce ba za ka fasa ba sai a ce to ga wuta nan. To haka yake jefa su ɗaya bayan ɗaya ya rinka ƙona su. To shi ne Allah yake so ya haƙaito mana wannan labari don ya rarrashe mu, kuma don ya nuna mana shi mai imani ba zai rabu da ƙalubale ba. Ko da a yau kila ba a samu wata al'umma da za ta zo ta rinka ƙona musulmi ba ɗaya bayan ɗaya. To amma hakan ba yana nufin kuma musulmi za su zauna lafiya ba tare da wani ƙalubale ba. In ba a samu masu ƙona kuma sai a samu masu sace 'ya'yanku suna siyarwa suna mai da su arna. Wanda tun daga lokacin da wannan abu ya faru a garin Kano har yau labarai munana kullum sai duka fitowa suke. Yanzu kowa ya ji abubuwan da kafafen sadarwa suke faɗa na wani fasto da aka samu shi ma a can yankin kudancin Najeriya. Sama da shekara 10 ko makamancin haka ya je ya buɗe sansani yake samun tagomashi da kyaututtuka da gudunmawoyi daga ƙasashen waje da kuma manya-manyan cocina na cikin gari, wanda yake turawa Maiduguri da inda ake samun fitintinu na Boko Haram, yake ɗauko mutane yake aje su a wancan waje, yana lalata da yara mata masu ƙananan shekaru, sannan kuma yana mai da su wa sauran iyayen da sauran 'ya'yan suna zamowa arna sakamakon ba su mafaka da yake da abinci da sauransu. Kaga irin wannan shi ma ya kama da ne ashabul ukhdud, azabtarwa don a canja wa mutum addini, a azabtar da shi da yunwa in yana so ya ci abinci kuma sai ya yi ridda. Kamar yadda waɗannan ake azabtar da su da wuta, in suna so a kyale su to sai sun yi ridda. To wannan shi ne ƙalubalen da dukkan mai imani sai ya fuskance shi gwargwadon yadda Allah ya so, lokaci bayan lokaci kuma zamani bayan zamani. Alƙawarin Allah ne wannan. Alif lam mim ahasibal nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun falaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ya yi alƙawarin duk wanda yake yayi imani sai an jarraba shi dan a gane imanin na gaske ne ko na ƙarya ne. Waɗannan ashabul ukhdud an samu jarumai a cikin su waɗanda ba su yarda sun yi ridda ba, sun gwammace a kashe sun a ƙone sun a haka, wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya faɗa na ban mamakin sa, akwai wani yaro da ya bajinta, jariri ne, da aka kawo shi aka kawo uwarsa tana goye da shi, aka ce ki yi ridda sai a kyale ki. To ita tausayin ɗan bayanta ya sa za ta yi riddan don ta kuɓuta da ita da ɗan, domin in dai za su jefa ta to har da ɗan za su haɗa. Hatta ja da baya za ta yi ridda sai ɗan ya buɗe baki ya magana ya ce ya umma, baba, faɗa cikin wannan wutar kar ki ja da baya. Ita wannan wutar da kike gani cin da za ta yi miki na ɗan sakan kani ne kafin ranki ya fita, da ranki ya fita duk abin da za ta ƙona aikin banza take ƙonawa, domin shi sai da rai a jiki ake jin zafi. Yanzu ka gwada ka gani da mutum zai mutu gawa ka zo ka wanka mata mari ko kallon ka ba za ta yi ba, da haka shi zafin a rai yake. Shi ko fitar rai ya ɗau tsawon lokaci ya kai minti 20 ko makamancin haka, ya ce to don haka da ki guji wannan wutar, a ƙarshe ki je ki shiga wutar da ita in an shige ta ba a mutuwa, zafi za a yi ta sha, wanda ki haƙura ki ɗau azabar minti 30 in ta yi yawa kenan, ki tsira daga wancan azabar da ba ta da iyaka. Da haka manzo Allah ke cikin jariran da suka yi magana, akwai wannan jinjirin da ya magana ga bayan mahaifiyarsa ya ƙarfafi gwiwarsa, kuma uwar tana ji ba ta yi mamaki ba ta fara, da ita da ɗan duka suka ƙone kuma suka mutu a matsayin musulmi suka yi shahada. Abinda wannan yake nunawa duk ƙalubalen da za ka fuskanta a rayuwa to ka sani don ka tsoraci mutum ko don ka guje wata azaba wannan baya hana kaka mutu in ajalinka ya sai ka mutu. Inda matsalar take ba mutuwa ita ce matsala ga dan adam ba, in mutum yana da hankali ka mutu ba a imani ba shine matsala. Shi yasa dukkan mumini mai hankali da tunani mutuwa ba ta zama barazana a wajensa, saboda ya san ko bai mutu yanzu ba gobe zai mutu, ko bai mutu yau ba watan wata rana dole sai ya mutu, amma fargabar shine a wane yanayi zaka mutu. To ga duk mai hankali da tunani cikawar ita ce a bar fargaba. Shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa, kar ku yarda mutuwa ta zo muku ba ku musulmai. Da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana mutuwa, amma waye mutuwarsa take riba wanda ya mutu da musulunci, waye mutuwarsa take asara wanda ya mutu a kan komai in ba musulmi ba ne ba. Yasa annabawa suke wasiya ga ƴaƴansu, wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Da haka musulunci, musulunci shine jarin rayuwa kuma shine riban rayuwa, kuma mutuwa akan sa ba hasara bace ko kada. Da al-Imam Ibn Kathir nan ya kawo kissar ashabul ukhdud, makaranta ta za ta da fito mana da wasu abubuwa da yawa wanda zamu amfana, kamar yadda aya take dunkule mana zance a dindunkule. Ibn Kathir yace wa qad rawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi an Suhaib, daga Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana fi man kana qablakum malikun, an yi wani sarki daga cikin azzaluman sarakuna kafinku, wa kana lahu sahirun, shi sarkin yana da boka mai masa tsafi, wanda ɗaiɗai kun masu mulki ne suke fukuta da masu yi masa tsafi, wani ma in ya gawurta shi da kansa ma yana iya zamowa matsafi. Abin takaici abin mamaki za ka samu da yawa, har masu mulkin ma a yau har masu tuciyar su musulmai ne, suna ganin cewa tsafinsu shi zai tsayar da mulkinsu, tsafinsu shi zai kawar musu da fargabar su bucewar mulki, ko shi zai ba su kariya da lamunin su cigaba da mulki, wanda kuma ba haka bane ba. Allah shi ke bada mulki, ko kai tsafi ko kai tsafi, in yayi nufin baka zai baka, in bai nufin baka ba, in dukkanin kukar duniya za ta tare a kanka da duk ƙunƙaman duniya, wallahi baka isa kai mulki ba. Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Kuma asali shedanin su suke gaya wa mutane wannan, ku biye mana zamu ba ku mulki. Shi yasa Annabi Sulaiman da yazo yayi mulki gawurtacce, da ya mutu ya bar duniya cikin propaganda da shedanin suka yi masa na yarfa da batanci, sai suka ce ai Sulaiman tsafi yake, mu muka taimake shi yayi abin da yayi na mulki. Yanayi Allah yake wartaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Da yawa waɗansu sun buru ɗin da shaiɗani suke yi da yarfe game da mulkin Annabi Sulaiman, sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, ƙarya suke, Sulaiman bai yi kafirci ba, ma'ana bai shirka ba, bai sihiri ba, walakinna shayatin kafaru, su dai shaiɗanin su suka kafirta, yu'allimuna an-nasa sihra, suke koya mutane tsafi. Da haka suka shiri labarai na ƙaryace-ƙaryace da maganganu na ƙaryace-ƙaryace don su rufta mutane. Kuma tun Annabi Sulaiman bai bar duniya ba sai da Allah ya tona asirin aljanu don a gane ƙarya suke yi wa Sulaiman, ƙarya suke cewa sun san gaibu ba su san gaibu ba, domin yana daga cikin ƙaryar da shaitanu suke yi wa mutane in suna so su ruɗe su, musamman masu kwaɗayin mulki, sai su ce musu in an yi kaza an yi kaza kaza zai faru, wanda wannan gaibu ne, ba wanda ya sani sai Allah, suna da'awar ilimin gaibu. Da tun kan Annabi Sulaiman ya bar duniya, Allah ya sa wata rana ya sa aljanu gwale-gwale. Annabi Sulaiman ya kalli wani ƙaton daji ya ce aljanu su nome masa shi, kuma shi sarki ne mai kwarjini, ya tsaya a gaban aljanu da kwajirinsa ya dogara. In Sulaiman yana tsaye a kan aljanu in suna aiki, ko daga sai ba sa iyawa saboda tsoronsa, domin Allah ya ba shi damar in suka yi laifi yana iya hora su, yana iya azabtar da su. Wa man yuzigh minhum an amrihi nuzighu min azabis sa'ir. Duk wanda Sulaiman ya ce yayi yaki sai mun ɗanɗana maka kuɗa. Sulaiman yana iya kama aljani duk da iska ne ya sa shi a anfa ya ɗaure shi kuma ya ɗauru. Da haka Annabi Sulaiman ya kalli wani ƙaton daji ya ce ku share ku gina min birni. Aljanu ba sa so, kuma aljanu kamar mutane ne, su ma suna gajiya, suna ci suna sha suna bacci, amma Sulaiman ya sa su yi aikin nan babu ci babu sha babu hutu, kuma ya tsaya a kansu da sandarsa. To ashe ayyuwar Sulaiman ba da daɗewa ba, Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karɓi ransa. amma Sulaimani ya ce musu babaro do ya ce musu butun butumi suka dauka Sulaimani yana da rai. Allah yayi haka ne dan ya tuna musu asiri mutane su san ƙarya suke ba su san gaibu ba, domin inda sun san gaibu da tuni sun gane Sulaimani ya mutu sun tashi sun kama gaban su. Amma sai da suka dau tsawon lokaci suna aikin Sulaimani bai fadi ba, domin yana dogara da fajirinsa. Sai da gara ta zo ta cinye fajirin, iska ta kada, sannan Sulaimani ya fadi. Shine Allah subhanahu wataala yake falamma karra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghayba ma labisu fil azabil muhit. Sai da ya fadi ne asirin aljanu ya tono, yo inda daga gaske sun san gaibu dan me za su tsaya suna ta shan wahala alhalin Sulaimani da ya sa su aikin shi tuni ya mutu. Kaga wanda ya gane ya gane, amma har yanzu akwai wanda basu kai gano ba game da sha'anin aljanu, suna dauka aljani yana iya wani abu ba abinda aljani yake iya yi. Bal kafi shi kwarjini inda zaka rike Allah, domin magabata na kwarai sun nuna abubuwan ban mamaki na kwarjini da yadda aljanu suka tsorace su. Aljanu suna tsoron mutane, amma mutanen ba jigari jigari ba, sai na gaske. A zamanin Imam Ahmad dan Hanbali aljanu sun taba shiga jikin wani mutum, za a yi masa rukiya, aka zo aka gaya wa Imam Ahmad an yi rukiya an yi rukiya, aljanun sun ki tafiya. Sai Imam Ahmad ya ce ku je ku ce da su su fita. Aka zo a kunnan mai aljanun aka ce Imam Ahmad dan Hanbali Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya ce ku fita. Sai ya ihu aljanun ya ce wallahi in ya ce mu bar yankin Bagada da gaba ɗaya sai mun fita, wannan ya fi ƙarfin mu. Zaka tasiri na bayan Allah in sun tsayu akan daidai to ya fi aljani, aljani tsoronsu yake. Shedan uban aljanu da kansa ya faɗi wannan, sai ya ce illa ibadaka minhum mukhlasin, kuma ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanan illa man ittaba'aka min alghawi. Domin shedan ya rantsa ya ce sai ya gama da mutane, fa wa rabbika la ughwiyannahum ajma'in, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sai shi da kansa ya ce illa ibadaka minhum mukhlasin, na rantsa da buwaye ka ya Ubangiji sai na kasar da bayinka na mutane baki daya. Sai ce amma fa na san wanda suka yi maka ikhlasi suke yin abu dan kai suka tsayi akan tafarkinka, wannan sun fi ƙarfi na, bani da yadda na iya da su. Kuma Allah da kansa ya tabbatar da haka, inna ibadi laysa laka alaihim sulfat, bayina waɗanda suka amsa kira waɗanda suka tsaya akan turbata to baka da yadda ka iya da su. To da haka dai aljanu suna da sharri, na daga cikin mafi girman sharrin su batar da mutane musamman masu kwaɗayin mulki ko kuɗi a cikinsu, fitasa su suna tsafi, fitasa su suna ayyuka na saƙo, jin cewa za su ba su kuɗi ko jin cewa za su ba su mulki, wanda kuma ƙarya ne. Aljani ba zai iya ba ka kuɗi ba, aljani ba zai iya ba ka mulki ba, in kura tana maganin za ka yi wa kanta mana, ka ɗauka kowane aljani ne sarki, to su ma kuma ba sa son sarautar, to in suna so su fara ba wa kansu mana, wanda bai iya ba kansa ba sai ce zai ba ka, kuma sai ka yarda, in ka yarda ka fi shi wa wauta. Da haka ne manzo Allah yana gaya mana an yi wani sarki daga cikin sarakuna da suka shuɗe a baya, wanda shi sarkin yana da matsafa masu yi masa tsafi. Falamma kabira as-sahiru, yayin da matsafin sarkin ya girma ya tsufa, qala lil maliki, sai shi matsafin sarkin bokan sarki sai ya ce da sarki, inni qad kabira sunni ko kabira sunni, ranka ya dade ni girma ya cin min, shekaruna sun fara turawa, wa hadara ajali, kuma ina ganin na kusa mutuwa, fadfa ilayya gulaman li uallimahu sihra, turo mun wani yaro dan bana bakwai matashi mai kwakwalwa mai kwazo in koya masa tsafi dan in na mutu ya ci gaba da yi maka. Fadfa ilayhi gulaman, sai wannan sarki ya tura wa wannan matsafi da wani yaro mai hazaka, fakana yuallimuhu sihra, wannan matsafi kullun wannan yaro yana zuwa wajensa dan daukan darasin sihiri da tsafi. Wa kana baina as-sahiri wa baina al-maliki rahibun, to akan hanyar da yaron yake baro gidan sarki yaje gidan boka akwai kuma wani malami mai tsoron Allah na gaske, wanda shi kuma yake karantar da mutane addini. An gane ko? To kullun yaron idan ya taho zai je gidan boka koyan tsafi, sai ya dan tsaya wajen wannan malamin ya dan jiwa abi, sannan sai ya wuce. To ashe ana nan ana nan wa'azi yana shiga zuciyar yaro a hankali a hankali, da haka yanzu yaro zai gane tsafin nan da yake zuwa koyo aikin banza ne sakamakon waɗannan kalmomi na wa'azi da yake ji daga bakin malami na Allah. Da haka fa'atul gulam ala rahib, wata rana sai wannan yaro zai wuce daga gidan sarki ya tafi wajen malam mai koyar da tsafi, sai ya tsaya a wajen wannan malami mai wa'azi sai ya saurare shi, fa sami amin kalamihi, ya ji maganganunsa, fa a'ajabahu sai kuma gangarin suka kayatar da shi kuma suka kama zuciyarsa an gane ko fa a'ajabahu nahawhu wa kalamuhu sai yadda malamin yake ya burge yaran sannan maganganun malamin su ma suka burge yaran wa kana idza at-sahira daka daga wannan rana kullun yaro baya wucewa kai tsaye ta wajen boka sai ya tsaya a wajen malami ya jiji maganganu na shari'a to kuma duk lokacin da ya tsaya din sai ya makara bai je wajen boka akan lokaci ba to duk lokacin kuma da ya je wajen boka shi kuma bokan sai ya rufe shi da duka ka makara ka bata min lokaci da sauransu wa kala kuma yake tambayi yaron yace da shi ma habasaka me ya tsare ka a hanya baka zo da wuri ba wa idza ata ahlahu haka ne in ya dawo daga wajen boka bayan boka ya dake shi a sakamakon ya makara in zai koma gida ma nan ma ba zai sake wucewa ba sai ya sake bata lokaci a wajen malami ya sake jin wa'azi to gida ma sai ya tafi a makare shi ma gida in ya je nan ma sai a ce me yasa ka makara nan ma a dake shi ya sha duka a can ya sha duka a can amma duk da haka baya fasawa dole sai ya tsaya ya ji waɗannan maganganu na malami na shari'a wa qalu kuma mutanen gidan sai su tambaye shi ma habasaka me ya tsare ka a hanya fa shaka zalika ila rahib to wannan yaro saboda wannan duka da yake ta sha ya sha a wajen boka ya sha a gida sai yake gaya wa wannan malami mai wa'azi kullum na tsaya na saurare ka in na je can wajen boka sai ya dake ni na makara in na dawo na sake tsayawa na saurare ka in na koma gida can ma sai an dake ni sai an ce na makara fa qala sai shi wannan malami ya ce da shi idza arada sahiru ay yadribaka idan ka je wajen boka ya dauki bulala zai dake ka dan ka makara baka zo da wuri ba fa kul ka ce da shi habasani ahli a gida ne aka jinkirtar da ni a gida ne aka makarar da ni ma'ana dai ya koya masa ƙarya amma dan ya kukuta an gane ko wa idza arada ahluka idan iyalanka ko danginka suka so an yadribuka su dake ka su ma dan ka makara wajen komawa gida fa kul su kuma sai ka ce da su habasani sahiru boka ne ya makarar da ni to kaga kowa in yace dan uwansa ne ya makarar zai kyale shi idan shi boka ya ji daga gida ne sarki ya sa yaro aiki bai zo da wuri ba zai dake shi ba idan kuma daga gida ne su ma sarki ya ji cewa boka ne ya makarar da yaro bai dawo da wuri ba zai dake shi ba domin kowa ya yarda da kowa shi boka ya yarda da sarki ma ya yarda da boka to daka dai yaro sai ya koyi dabara an gane ko kala fa bainama huwa haka bo yaro ya ci gaba da rayuwa to ana tsaka da hakan ne za ta yaumin wata rana iz ata ala dabbatin yaro yana kan hanyar sa ta zai tafi wajen koyan tsafi kawai sai zo ya tarar da wata dabba an gane ko fazi'a dabbar mai ban tsoro azima katotuwa wani nama ne daga cikin namun dawa ya sulalo ya shigo gari kawai ya zo ya tare hanya kada haba sakin nasa ta tare hanya ta hana mutane wucewa ita wannan gagarumar dabba fala yastati'una an yajuzu mutane sun kasa su ketare ta kuma sun kasa su kore ta hanya ta cika da gosulo faqala to wannan yaro sai ya ce al-yawma a wannan yau a'lamu zan gane amrul rahibi ahabbu ila llahi am amrul sahiri waye na Allah tsakanin mutanen nan guda biyu shin boka ne na Allah ko kuma malami ne na Allah ma'ana yaro kawai a zuciyarsa yace yau zan gane waye na Allah kowa dai naje daga wajensa kowa ina zuwa wajensa ina koya ina tsayawa a wajen malami in koya in je wajen boka ma in koya to yanzu zan gane in tantance waye na gaske waye na Allah fa akhadha hajaran sai yaro ya dauki dutse ya fuskanci wannan katotuwar dabba fa kala yace Allahumma ya Allah in kana amrul rahibi ahabbu ilayka wa arda min amri sahili faqtul hadhihi dabba hatta yajuza an-nasu ya Allah in dai wannan malami dake koya min tauhidi cewa kan yi shirka al'amarinsa shine gaske a wajenka shi ka fi so ba boka ba to wannan dan kankanin dutsen da na dauka ka kashe min wannan katuwar dabbar da shi da aka yaro a gaban mutane ya dauki wannan kowa ya ji abin da yaro ya faɗa inda matsalar take kenan kowa ya ji kowa ya kafa ya kori dabba kuma ya kafa ya mata abin da za ta mutu ita kuma ta ki ta kauce amma yaro ya dauki wannan ya faɗa a fili kowa ya ji da aka yaro ya jefi wannan dabba yana jifanta sai ta faɗi ta mutu to yanzu kaga duk mutanen gari za su ce to wannan yaro akwai wani sirri tare da shi kuma maganganun da yaron ya faɗa su za su kama hankali ba yaron ba domin su asali a garin maguzawa ne ba su san ma akwai wani malami na Allah ba su abinda suka dauka bokanci shine daidai to gashi yanzu ma yaro yayi alwashi cewa in al'amarin malam shi yafi daidai akan al'amarin boka Allah yayi abu kaza kuma Allah yayi kaga wannan ta bayyana kenan al'amarin malam yafi al'amarin boka daidai a wajen Allah waramaha yaje ku wannan dabba da karamin dutse bayan ya faɗi wannan kalma fa qatalaha ya kashe ta wa madanna su mutane suka shude suka cigaba da tafiyar su fa akhbara ar-rahiba bidhalika to yaro yana wuce wannan waje sai ya zo wajen malami kan ya wuce ya je wajen boka yana zuwa wajen malami sai ya ga masa yake alagafuta malam yau fa ga abin da ya faru a hanya na zo na tarar da wata dabba kaza 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 ta tare hanyar mutane ta hana su cewa na dauki wani karamin dutse na fada in al'amarin ka shi yafi soyuwa a wajen Allah shi yafi Allah yafi yadda da shi akan al'amarin bokan da nake zuwa wajen sa Allah ya kashe dabba kuma dabba fa ta mutu to shine sai malami ya ce da yaro fa kala sai ya ce ai bunayya to fada na mana yaro ka dauko babban aiki kuma anan yaro ya nuna karamar da shi kansa malami bai taba nuna irinta ba da aka shi sa malamai suka ce yau da dama a cikin almajirai akan samu mai darajar da ya fi ta malaminsa domin shi malamin bai taba yin wani abin ban mamaki wanda karama ta bayyana a gare shi ba tare da cewa asalin karamar daga wajensa ce dan yau duk abin da dalibin zai yi albarkatun malamin ya same shi amma dai duk da haka Allah yanzu ya zabi ma yaron zai yi wani aiki da shi na ban mamaki zai nuna wata karama a tattare da yaron da haka shi wannan yaro da yazo ya ga wannan malami ga abin da ya faru sai shi malamin shi kuma bisa ga tawazu'u sai yace ai bunayya kai dan dan nan nawa anta afdalu minni yau ai ka ma fi ni domin yau abin da ya bayyana a hannunka na karama ni ban taba ganin irin sa ba a tattare da ni sai masa ya ga masa to kuma ka shirya akwai kalubale wa innaka tatubtala kuma lalle ka shirya za a jarrabe ka domin duk lokacin da ka zama na Allah to ka kwana da shirin jarrabawa ko a kusa ko a nesa ta inda kake tsammani ko ta inda baka tsammani amma dai dole jarabawa akwai ta daga wannan bawan Allah ya gaya wannan yaro yace fa inibtulita in kuma jarabawa ta zo gare ka to fala tadulla alayya ni kaka tunan asiri domin shi malamin yana yin abin sa ne a boye yana wa'azin sa ne a boye ba wanda ya sani daga yake yaro in aka zo yanzu aka shake ka ko aka makare ka ko aka kama ka aka kai ka gaban sarki karka ce a waje na ka koyi wannan abu domin da zaka ka ce a waje na ka koyi wannan abin to ni kuma kashi na ya bushe fakan al-gulam to tun daga wannan lokaci sai karama ta cigaba da bayyana a hannun wannan yaro yubri'ul akmaha yana warkar da makahon da aka haife shi baya gani shine akmaha wal abrasa yana warkar da kuturu ya dawo masa da in yatsun sa wasairal adwa'i kuma yana warkar da sauran cututtuka wayashfihim kuma yana warkar da dukkanin wani mara lafiya to shi yasa malamai suka ce lalle wannan yaro an yi shi ne bayan annabi Isa da man na ga mana a farko akwai sakani wasu sun ce bayan annabi Musa aka yi wasu sun ce bayan annabi Isa wadanda suka ce bayan annabi Isa aka yi shi suka ce saboda gashi yana yin irin mu'jizar annabi Isa wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah kuma yana daga cikin abin da linjilar annabi Isa ta faɗa duk kirista na gaske wanda yayi imani da irin abin da annabi Isa ya zo da shi to shi ma yana yin irin abin da annabi Isa ya yi hawariyawa almajiran annabi Isa a lokacin da annabi Isa yake raye su ma suna warkar da makafi su ma suna warkar da kutare su ma suna warkar da suna tayar da matacce domin an mu'jizar annabi Isa Allah bai takaita ta akan sa ba kadai ya yalwata ta akan dukkan wanda suka yi imani da shi an gane ku to da haka wannan yaro yana irin wannan da haka wannan ya nuna cewa shi ma yana cikin almajiran annabi Isa ko wadanda suka bi addinin annabi Isa bayan shudewarsa wa kana lil malik jalisun to shi kuma sarki yana da ƴan tsaiguri irin fada wannan wadanda sarki yake kibancewa da su su bashi hira da labarin abin da ke faruwa a gari to irin waɗannan fadawan sun ji abin da yake faruwa a gari sun ji labarin wancan yaro da kuma wata dabba da ta zo ta tare hanya da kuma wancan boka da yaro yake in al'amarin sa da kuma wancan malami wanda nasa yafi a wajen Allah Allah ya kashe dabba shi wannan ba fadan sarki ya ji wannan labarin da aka wata rana sun kebe da sarki ana hira sai yake ga yawa sarki ranka yake ka san ko me yake faruwa a gari sarki yake a me yake faruwa sai ce ai kaji wannan yaro ga abin da ya faru da shi ga abin da ya faru da shi to anan ne sarki sai ya fusata mana yanzu budget din sa na tsafi da a koya wa yaro tsafi dan ya ci gaba da yi masa tsafi ya kare da ka ransa sai ya baci da ka anan ne sai ya ce to a kamo masa yaro aji waye koya wa wannan yaro wannan addini sannan kuma ya dau mataki wanda shi yake ganin ya dace ga wannan yaro da dukkanin wanda suka bi addinin wannan yaro. To daka kafin shi wannan bafade ya gaya wa sarki, shi ma sai da wani abu ya faru gare shi, shi ma sai da cutar makanta ta kama shi ya makance. Duk inda ake zuwa neman magani yaje nema bai samu ba, sai ya zo wajen wannan yaro. To shi ma sai da yaron ya musuluntar da shi sannan ya warkar da shi. Yace masa in ka yadda sarki ba shi ne Ubangiji ba, tsaki haramun ne, kaza kaza, in ka yadda da wannan to zan baka magani. Yace na yadda. Ya shafi idan bafade ya warke. To shi sarki ya san baya gani, bafade ya zo za su zauna da sarki su yi hira sai ya ga yana gani, alhalin da ya san baya gani. Sai ce ai na ka samu maganin da ka warke daga wannan. Sai ce ranka ya daɗe maganin ai a gida yake. To daga nan ne asirin yaro ya tono. Shi ne faƙala wa kana lilmalki jalisun fa'aniya. Sarki yana da wani bafade da suke zama su yi hira sai ya mankance. Fasani a bihi, sai yaro ya ji labarin wannan makaho. Ko makaho ya ji labarin wannan yaro, fa a tahu ya zo wajensa bi hadaya kabira da kyaututtuka masu yawa irin da yadda aka saba zuwa wajen bokaye. Fa qala ishfini, ya ce ka warkar da ni, wa laka ma hahuna ajma, in ka warkar da ni duk wannan kyautar da ka ga na zo da ita ta zama taka. Fa qala, sai yaro ya ce ma ana ushfi ko ashfi ahadan, ni ba na warkar da kowa, Allah ke warkarwa. Innama yashfi Allahu azza wa jalla, Allah mai girma da gwaya shi yake warkarwa. Fa in amanta bihi, in ka yadda da Allah da autuhu ko da autullaha fashfas, sai in roƙa maka Allah shi kuma sai ya warkar da kai. Fa amana, sai wannan bafade ya imani. Fa da Allah, sai yaro ya roƙi Allah fashfahu sai ya warkar da bafade. Thumma atal malika, bafade ya dawo wajen sarki. Fa jalasa minhu, ya zauna. Nahawa ma kana yajlisu, yadda ya saba. Fa qala lahu al maliku, sai sarki ya ce da shi, ya fulan kai wane, man radda alayka basaraka, waye dawo ma da ganinka. فقال في بفادة يتي ربي أبنجي جينا. فقال في بفادة يتي أنا كان نبني يومي شي فالكي شي كانت ينا دعوان شي ألان دعك دا بفادة يتي أبنجي جينا ني إداو من دا جاني سيتي كان نبني كقدن ألان إداو من شي نما سبا وتوقو ونم ألان إم كي إني أزاعي كيبا كثنيبا هارتي كاكم بيا. To da ka yace kana nufin ni, kala sai bafa da yace la ba kai nake nufi ba, rabbi wa rabbuka Allah, ubangiji na ubangijinka kai ma, wanda shine Allah. Kala sai sarki yace wa laka rabbun ghairi, a yanzu da mun kana da wani ubangiji banda ni? Kala sai bafa da yace na'am rabbi wa rabbuka Allah, ina da wani ubangijin banda kai, shine ubangiji na ubangijinka kai din ma, wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kala falam yazal yu'adhibuhu, sarki tun daga nan ya sa aka kama bafadi aka ci gaba da yi masa azaba. Hatta dalla al-gulami, har sai bafadi ya nuna wannan yaron, shi ma yaro aka kamo shi. Fa ba'atha ilayhi, aka tura a taho da shi. Fa qala, sarki ya ce ai bunayya, ya kai ɗana, balaga min sihirika an tubri al-akmaha wal-abrasa, yanzu ƙarfin sihirin da na kowa tura saka koyo har ya kai kana warkar da makafi da kutare. Wa hadhihi al-adwa, kana bada irin waɗannan magunguna dan a warke daga irin waɗannan cututtuka masu wahala. Kala ki yaro yake ma ushbi adan, ni bana warkar da kowa, inna ma yashfi Allahu azza wa jalla, Allah mai girma da daukaka shi ke warkarwa. Kala ki sarki, duk da haka yake da yaro, ana ni kake nufi? Kala ki yaro yake la ba kai nake nufi ba. Kala awalaka rabbun ghairi, yace to kana da wani ubangiji ne banda ni? Kala ki yaro yake rabbi wa rabbuka Allah, ubangiji na ubangijinka ai shine Allah. Fa akhazahu aiban, shi ma yaron yasa aka kama shi bil azabi, aka ci gaba da yi masa azaba. Falam yazal bihi, ba a gushe ana azabtar da yaro ba, hatta dalla ala rahibi, har sai da yaron ya je tuna asirin wannan malami, shi ma aka kamo shi. Fa utiya bil rahib, aka zo da wannan malami. Fa qala, sai aka ce da malamin irji an dinika, kai ridda ka bar wannan addinin naka. Fa abaya, malami ya ki. فوضع المنشار في مفرق رأسه, سلكي يسا أكد أكو زرتن دا أكي ينك كاتاكو أكد أورا أكم مالما كاية دبا كبر الدين كو أجيجرا يتي بني الدبا سيدي أجيجرا أكا جيجرا سيدي أكا ينكا شبيو جيفا سأيفات إنن سأيفات أكا يسا من ذال الله صلى الله عليه وسلم لوكا تند أكي تأذب تند صحابي أمدينة سكا زو سكا كيوية النبي سنا أمكا سكا كيوية النبي سنا أكوكا سنا كروكا من الله وانا أذاب التايوة an hana mu abinci, ganyen da dabbobi suke ci shi muke ci, sayyidina abubakar yake in muka yi kashi akuya ta yi kashi ba a bambancewa saboda abincin mu iri daya wahala ta ka duk abin da dabba take ci mu ma muna cin sa da haka wannan lokacin ne irin su khabbab ibn al-arad suka zo suka samu annabi a gindin ka'aba suna kuka ala tad'u wallahi lana ala tastanfiru lana ya mu aikin Allah yanzu ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nemi Allah ya taimake mu ba wannan azabar kai azaba sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai ya ba su wannan labarin yace ku gaggawa kuke in azaba ce a san addini ku me kuka gani mutanen da suka gabace ku ana zuwa da mutum a tsayar da shi a ce ko ka kafirta ko kuma a yanka ka biyo da mazan su da matan su sun gwammace a raba su biyu da zarto gefe ya fada nan gefe ya fada nan wanda akai wa na gaba a jawo na baya ake to kaga abin da akai wa na gaban ka kai ma zaka fasa a kyale ka ko ai ma sai ce na yadda ni ma ai ma da haka ba ka fasa ba da haka manzo Allah yake ku yi hakuri wannan addinin da kuke gani zai fuskanci kalubale kuma ya saba amma ba yadda za a yi da shi kana iya kashe musulmi amma ba ka iya kashe ni musulunci har abada tun ranar da aka yi yakin badar manzo Allah yayi wa Allah Allah yayi wa manzansa alƙawari daga yau sai dai su yi gaba ba za su yi baya ba kafirai za su yi ta kashe kuɗi kila za su yi bible ko shurin mataki za su yi amma abin takaicin shine su suna bible kai ka ki kai qur'ani shine hasara makaryaci ya kashe kuɗinsa dan ƙarya amma mai gaskiya ba zai iya kashe kuɗinsa dan gaskiya ba sai ka ce ai addini na Allah ne an yadda addini na Allah ne amma shi Allah shi yace kai in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah sai ya taimake ku ya tabbatar da digadiganku me ake nufi da taimakon Allah taimakon addinin sa wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun azim Allah zai taimaki wanda yake taimakon addinin sa amma fa ku sani shi Allah gagarba daule shi kadai yana iya aikin sa amma lokacin da yake taimaka ayi da kai alfarma yayi maka ba wai kai da kai abin zai yi ba ko da kai ko babu kai zai kayan sa to wannan shine abin da ya kamata mu fi damuwa da shi ba wai yanzu a ce ga maguzawa ko musulmi ana ba su kuɗi ko ana ba su bible ko ƴan mushan sun yi bible miliyan 20 duk hankalin mu ya tashi inda ya kamata hankalin mu ya tashi shine mu yi takaici da bakin ciki da kukan zuci a lokacin da su suke shigowa garuruwan mu suna mai da ƴan uwan mu kiristoci mu mun kasa ƴan uwan namu mu kira su zuwa ga musulunci mu mun kasa mu ƙetare namu garin mu tafi nasu mu kira nasu zuwa ga musulunci amma su sun tsare garin su sun dawo har garin mu suke ya kanmu babban kalubalen abu guda biyu ne babban kalubalen abu guda biyu ne kalubale na farko musamman mutanen da suke rayuwa a Kano Allah ya ji kan Malam Jafar kuma da shekara 20 ya taba fadar wannan magana babu wata jaha a arewacin Najeriya da daga capital din jihar zakai tafiyar kilomita 50 sai ka tarar da maguzawa babu wata jaha sawa'an Sokoto ce daga cikin garin Sokoto ba zakai tafiyar kilomita 60 ba sai ka tarar da maguzawa kuma ainihin Sokotawa ba su da wani yare sai Sokotanci amma kuma musulunci bai je musu ba Sokotawa suna cikin gari sun kyale su in ka zo Kano haka ne daga cikin ƙwaryar birnin Kano ba za ka yi tafiyar kilomita 50 ba gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai ka tarar da maguzawa kuma injijin na Kano state ba su da wani yare sai Hausa amma muna nan cikin garin Kano ƴan uwanmu ne da yaranmu cikin sauki za mu je mu musu wa'azi a ba mun kwanta mun ki mu je mu to wannan duk a jihohin arewacin Najeriya akwai wannan kalubalen to yanzu abin da yake fuskantar mu in ba ku sani ba shine wallahi summa tallahi ba fata nake ba amma mu rubuta mu ajiye wata ranar sai kirista ya mulki Kano wata ranar kirista dan Kano sai ya mulki Kano in dai mun ci gaba da tafiya a haka domin yanzu duk an mana fafa lolo an yashe mu an yashe mu in ta kamar ka kai dan Kano ne siyasa za su zo su claiming ɗan Kano ne su me kake ta kamar da shi ba kanin ba ce to su ma ba su da garin da ya wuce kanin kuma za su zo a daure musu gindi daga waje su zo su kantan a Kano su ci takara kuma su mulke ku kuma su hana ku sallah su hana ku gina masallatai kuma su gina toci wannan shine kalubalen da yake tunkarar mu in ba mu sani ba yana fuskantar Kanawa a Kano yana fuskantar Katsinawa a Katsina yana fuskantar Sokotawa a Sokoto a dukkanin jihohin arewacin Najeriya na musulmi wannan kalubalen yana nan a lokacin da kai baka isa ka tashi daga nan ka je ka musuluntar da nasu ba ballantana har ka daure masa gindi yayi takara a jihohin su ya zama nasu ya mulki jihohin kuma ya ciyar da addinin ka gaba baka da wannan baka shirye wannan planin din ba wallahi summa tallahi akwai cin amana na maguzawan mu muka ci amanar su cin amana ta fuskar makarautun mu na gargajiya, cin amana ta fuskar ƴan siyasar mu. Da yawa daga cikin sarakunan mu sun ki su ba da ɗaurin gindi a musuluntar da maguza wannan ne, saboda su suke musu tsafi, tsafi irin na maguzanci na da. Saboda irin wannan tsafin yanzu an kashe shi a cikin birni, a gidajen sarauta yanzu ba irin wannan tsafin. Addini ya shiga ya wayar musu da kai, yawan karatun Qur'ani na birni ya kori aljanin. Yanzu aljanin sun tare a ƙauyukan maguzawa. Yanzu sarakuna in suna son tsafi irin wannan, wajen maguzawa suke tafiya. Da haka ba za su taɓa ba da ɗaurin gindi a je a musuluntar da su ba, don an musuluntar da su sun daina musu tsafi. Haka da yawa daga cikin 'yan siyasar mu ba wai sanin inda maguza wannan suke ne ba su yi ba, sun sani. In lokacin kamfen ya yi suna bin su, suna zuwa wajensu, suna neman sa'a a wajensu, saboda suna da tsafi irin na da na gargajiya. Da haka ba za su ɗaura gindi a musuluntar da su ba, illa kaɗan daga cikinsu. Kaɗan daga cikinsu. Wallahi summa tallahi maguzawan da suke kewaye da Kano rana ɗaya, kai wallahi in muka sa wata shida inda da gaske gwamnati take, da gaske sarakunan mu suke, wallahi an gama da su. Ba ma guje abin da yake so kawai ya ga sarki. Su suna nan da ɗabi'arsu ta girmama sarakai. In yau sarkin Kano ya fita aka je wa'azin maguzawa da shi sau ɗaya, wallahi maguzawan da za su musulunta Allah ne kaɗai ya sani. Amma duk wani ustazu da zai je, ɓata lokaci za ku yi ta yi. Ku je ƴan mission su ce ba za ku shiga ba. Ku je a tada rigima, DPO ya zo ya ce to ku dakata, sai mun isar a birni, sai mun faɗa. To wannan shi ne ƙalubalen, kuma cin amana ce, cin amana ce. Inda a ce masu sarautanmu da 'yan siyasanmu sun ɗora daga irin inda su saddauna suka ɗauko, wallahi dayo babu ba ma guje ko ɗaya a jihar a ƙasar Arewa. Saddauna yana kamfen yana musuluntar da su, haka ya rinƙa yi, ya sako da su daga dutse ya ba su kaya, ya sako da su daga dutse ya ba su fassa, ya sako da su daga dutse ya musuluntar da su ya ba su carbi. In ka je wani ba magunan sai ya ce maka rabona da in ga musulmi a nan tun lokacin Ahmadu shekara 50 baya, shekara kaza baya. To ba a so a ci gaba daga inda aka tsora. Shi yasa dole makiyanmu daga waje suka san yadda suka karkaɗe mana irin waɗannan shugabannin masu kishi, don su bar 'yan baya marasa shi kishi a ci gaba da bankaura da hayaniya. Da haka yaƙin da muke fuskanta ba ƙaramin yaƙi ba ne, mu kuma muna ta bacci, muna fuskantar yaƙi ta ciki ta waje. Kuma yaƙi ne wanda ake shirya shi da ƙwaƙwalwa, ba yaƙi ne wanda kai za ka ɗauko takobi ko adda ko bindiga ka iya shi ba, ba yaƙin wannan ake ba. An maka yaƙin da in bindigar aka baka ba za ka iya maimaita abin da aka yi maka shi ba a shekara 50 nan gaba. Yanzu abin dukkanin wani mai hankali da tunani, abin da inyamurai suke so su yi mana arewacin Najeriya shi ne a samu gap generation. Yanzu duk masu hankali da tunani in suka mutu, to yaranmu da za su taso ba za su cika gurbinmu ba. Wannan shi ne shirin da inyamurai suka yi mana. Ba za su cika yaranmu da za su taso ba za su cika gurbinmu ba, saboda sun sha ƙwaya, ba su da hankali, babu kyakkyawan ilimi, babu sana'a. Wawaye za su taso shirme da bankaura za a yi. To kafin kuma su dawo cikin hayyacinsu, shikenan sun gama da mu, sun gama da mu. Dukkan mai hankali da tunani ya san wannan ƙalubalen da wannan yakin yana fuskantar mu. Da haka kaga dole ne sai mun farka, dole ne sai mun watsake, dole ne sai mun san me muke fuskanta a nan gaba. In ba haka ba za ka mutu kana musulmi amma 'ya'yanka za su zama maguzawa. Tunda gashi muna gani yanzu waɗannan yaran da aka sace aka dawo da su, wani uba kukan da yake yi, yarinya ce ta kai shekara 9 ko 10 ko 11 ko 13 ake cewa, amma an yi ta sallah taki, ta ce ita ba addininta ba ne. Cikin yaran nan da aka dawo da su, ta ce ita ba addininta ba ne, ba ta iya ba, ba ta san yadda ake yi ba, kuma ita ba ta yi. Uban kawai da ya kalle ta ba wai dawowarta ne ta kai ki ba, da a ce wannan jininsa ce, 'yarsa ce, ta mutu a kan haka, shi ya an haife shi musulmi, shi kuma ya haifa arna. Kuma haka zuriyarsa za ta ci gaba da haifa arna. To yanzu ina wannan tunanin, kana wannan tunanin, idan muna yi me muka sa na ɗan ban gyara wannan ɓarnar da aka daɗe ana yi mana ita. Yanzu ne Allah ya nuna mana, amma wallahi an daɗe ana yi, an daɗe ana yi. Idan kana tuntuɓar mutanen ƙauye suna baka labari, yo ai mu wannan fitina sama da shekara 10 ana yin ta ana. Sama da shekara, wata 'yar ƙauye a Jigawa tana Saudi Arabia tana ta karanci, da ta ji wa'azin da muka yi a Tirayim a kan wannan ishu ɗin, ta samu lambar waya ta tabo mu, ta ce malam yo ai mu wannan shekara 10 ana yi a ƙauyenmu. Inyamurai sai su zo su ce sun musulunta, su auri 'ya'yanmu, in suka aure su suka tafi da su shikenan ba a gani. Ta ce yanzu ina da 'yar uwan mijina, inyamuri ya zo ya ce ya musulunta aka aura masa, sai da suka 'ya'ya uku ya tafi da ita, yanzu ba a san ina take ba ina 'ya'yan suke. duk wannan planin din ne tace a wani kauyen kusa da namu in ya muri ne yayin ɗan mata sun kai 10 ciki daga sai da kafinal yana koya wa yara sai da kwaya duk samarin maza su an mai da su ƴan kwaya ƴan matan kuma duk yayi musu ciki da uba ya taso zai wata magana yace yayin da danka ne zai karba duk waɗannan ƴaƴan ya karkata su kuma ya tafi da su garin su in kai magana ba barazanarka cikin ba ba matsala zai karba zai dauki dawainiyarta da komai da komai zai sai rago daman shi burin sa ɗan ya dauka ya tafi da shi ya dauka ya tafi da shi kaga wannan ba karamin tashin hankali bane wannan ba karamin kalubale bane ga al'umma dole ne kowa ya koma a gida yayin tunani dole ne a kwamitocin mu na masallatai mu rinka tattauna wannan issue din tattauna wannan agenda kowanne majalisi ya zama suna da kwamitin wa'azin maguzawa maguzawa wannan dangin mu ne ɗan uwan mu ne iyayen mu ne wallahi summa tallahi tunda aka fara boko haram duk lokacin da a Kano za a yi wani taro na security in aka gayyaci limamai aka gayyaci fastoci sai mun ga abin mamaki yanzu kwata-kwata kiristocin Kano sun daina turo wakilai fastoci waɗanda ba 'yan Kano ba sai kun je taro ku zauna waje ɗaya da hula da rigar irin kaka yayi ma hira kai hira ku take sai an zo an ce ayi addu'a sai ya tashi ya tuka hula ya ce da sunan ruhu mai tsarki sun shata lemu fa an gama da mu muna bacci an gama da mu muna bacci wallahi dole sai mun fadaka kuma dawo da mutanen nan abu ne mai sauki in mun sa zani saboda suna son addinin wa'ancan suna fuskantar kalubalen ma magana da su ba su da yaran magana da su amma kai in ka je cikin sauki da karin magana da habaici da kaza zaka dawo da dan uwanka wani babban mutum a garin nan ba zan kama sunansa ba wata rana kawai ya ce a nemo ni naje cikin nasarawa GFA na tarda shi yace mallam ka san me yasa na kira ka yace a yace wallahi kawai na daukar wa kaina yawan wa'azin maguzawa yace to amma mallam maguzawa suna da wuya sha'ani suna ba mu wahala domin in baka samu mai hikima da wayo ba ba maguje sai ya kifar da kai in kai baka kifar da shi ba yace wani abun mamaki ne ya faru da mu wata rana mun je wa'azin maguzawa a tajiri ne babba kuma ba sarakin gargajiya ne amma ya daukar wa kansa wannan ba wanda ya sani zai dauki da shi da jama'arsa su tafi wani kauye daga cikin kauyukan maguzawa ya je abin da yake iyawa ya dawo in an samu wata ta musulunci ya dauko ya ajiye ta a gidansa yace mun wata rana mallam mun je wa'azin maguzawa sai muka tarar da kiristoci ɗan mushan sun zo sai sarkin maguzawan yake to kowa ya faɗi nasa mu ba za mu hana kowa ya nasa ba kowa ya faɗi nasa yace muna zaune kiristan ya tashi ɗan mushan yace idan kuka shiga addinin mu ba tsangwama duk sati za ku je gonarku ranar asabar ce kadai za ku zo coci shi yana ganin ya sauƙaƙa ya ka ce to ustazu kai tashi ka gaya musu ku kuma addinin ku ya yake yace mu a addinin mu kullum sai an yi sallah kuma sau biyar yanzu ka ga shi a matsayin kirista zai ga nasa ne sauki ne za a yi saukin karba amma bari ka ga abin mamaki na fitira sai sarkin maguzawan nan sai ya kira wani daga cikinsu yace damuna yace ranka ya dade yace da gonar da ake zuwa kullum da gonar da sai sau ɗaya ake zuwa a sati wacce za ta fi yabanya yace ranka ya dade wacce ake zuwa kullum yace to mun shiga ta kullum kaka abu ne mai sauki aikin dai ba za a yi ba abu ne mai sauki saboda shi ba maguje yana kan fitirar safa ba wani abu da ya rikita shi yanzu to amma wanda za ka ɗanyi motsin koyaya abin da maguza wannan galibi suke bukata bai taka karaya karya ba wani injin nika kawai na surfa matara suke bukata wallahi amma an rasa wanda zai musu wani injin ruwa wanda zai zuko musu ruwa daga rafi ya yi musu ban ruwa shi suke bukata amma an rasa wanda zai basu muna nan da kuɗi dankare a cikin birni ba abin da muka sani sai mu tara sahabban annabi ba kuɗi muka fi su to ba sun fi mu san kuɗi amma suka fuskanci matsalar da al'ummar za ta fuskanta suka kaurace wa zaman binni suka kaurace wa jin daɗi suka saki kuɗin dan al'ummar ta shiga musulunci suka kaurace wa kasashensu da garuruwansu suka shigo Afirka yanzu nan Niger in ka shiga za a nuna maka kaburburan sahabbai Afirka ta yamma ta ƙarshe ba 'yan Afirka ba ne amma sun shigo ne don su shigar da iyayenmu da kakanninmu musulunci amma mu yau danginmu 'yan uwanmu a kusa a gida ba za mu iya musu haka ba to in ba mai wasa ba da su za a zo a yake mu da su za a zo a kashe mu wallahi muna ji muna gani abu ne na kai kuka abu ne na kai takaici abu ne wanda yake motsi ne dan kadan amma an rasa wanda zai ba wannan zai fi baka takaici ba a yau muke tattauna da wasu 'yan kasuwa manyan ƴan kasuwa a Kano fa. Kowane ɗan kasuwa yana jin jiki ya ce a rufe boda, amma sun kasa su zauna inuwa ɗaya su tattauna wai su fuskanci ƙalubalensu. Mutanen da suka kasa haɗa kai a kan neman taransu da fifi, kana tsammanin za su haɗa kai a kan wata tsiya? Wallahi ba za su haɗa kai ba. Wani daga cikin ƴan kasuwa ya ce, malam kaga duk wannan taron na san za a yi shi, amma ni ƙin zuwa ma na yi. Na ce, me yasa kake zuwa Alhaji? Ya ce, wallahi na san ba za mu haɗa kai ba, ba ta lokaci za mu. Ya ce, ni shawara ɗaya ma nake ba wa gwamnati, ba boda za ta rufe ba, kwari za ta zo ta rufe. Ila in an rufe kwari za mu shiga taitaye mu. Amma muna cikin bala'i, mun kasa ganewa. Ba wata al'umma da za ta ci gaba tana zama ɗaiɗai da ɗaiɗai tana zaman ƴan murna, ba zai yiwu ba. Dole sai mun haɗa kai. ƴan kasuwa su haɗo mana kansu, ƴan siyasa su haɗo mana kansu, malamai su haɗo kai, sai mu zo mu haɗa a hanya ɗaya. Sai mu fuskanci ƙalubalen al'umma. Amma kowa a watsi, kowa a fantare, wallahi ba za mu kai gaci ba. Abin da muke ganin mun fi ƙarfi sai ya fi ƙarfinmu. Abin da muke ganin ba komai ba sai ya zo ya sa mu kuka. Mu kwana da wannan takaici, mu sa wannan damuwoyin a zukatanmu, mu yi tunani la'allah a nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mafita. Amma baguzawa suna bin mu bashi ba kaɗan ba. Ba wai mu zo muna ce to daman tsammaninka in kai baka abin da muka koma bautar da su, in ka ga muna mu'amala da maguzawa mun sayi wata gonar da mu ba za mu iya nomawa ba, mu je mu ba su kuɗi kaɗan su yi mana noma, su sha ƙwaya su yi mana noma. Wannan shi tace amana? Ba mu maida su mutane ba. Allah ya riga ya yi mana alƙawari duk kuɗin da kiristoci za su kashe aikin banza ne. Amma mu mu tsaya mu kashe na gaskiya. In sun kashe biliyan ɗaya, wallahi in ka kashe 100,000 sai ta yi aikin da biliyan ɗayansu ba za ta yi ba. Kashe kuɗin suke hasara suke yi. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sai Allah ya ce fa sayunfiqunha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun. Kafirai suna kashe taransu da fifi don su hana abu addinin Allah. Ku kyale su za su kashe kuma za su yi hasara kuma sai kun yi galaba a kansu. To amma za ku yi galaba a kansu kuna bacci? Wallahi ba zai yiwu ba. Wannan ƙalubale ne akan kowa, ba akan wanda koma bayan wani ba. Tun daga kan manyanmu na siyasa, manyanmu na sarakuna, manyanmu na attajirai, manyanmu na malamai, kowa da ƙalubalen nan a kansa. Hatta mu talakawa, mu ba mu san mu hidimtawa addininmu ba. Waɗannan kiristocin kuɗaɗen da suke aiki da su, kar mu ɗauka cewa kullum daga waje suke kawo su. Yanzu wannan wanda aka gano yana sansanin mutanenmu a kudancin Najeriya, yana kaza, mafi girman taimakon da yake samu daga coci yake samu. Saboda su kiristoci an sa musu aqidar jin cewa ko riba ka samu a kasuwa in baka ba da kuɗin coci ba sai hasara ta same ka. Wani kirista daga ƙasarsu aka turo shi nan ya zo ya yi aiki, amma yake tambayar wani ɗan uwa yake gaya min, yana tambayar ina coci take. Aka ce me za ka je ka yi a coci, in sallah ce ba kuna yi a gida ba? Ya ce ba sallah ba ce, kuɗin da yake ɗauka na albashi dole sai ya riƙa cirewa yana bayarwa, don in ba ya yi zai yi hasara. Wani musulmi ne yake jin cewa in bai ba da sadaka a masallaci ba zai yi hasara? Ba wanda yake jin wannan. To da haka addininmu zai ci gaba? Ba yadda addininmu zai ci gaba da wannan, kai kai ruwa ni in yi ruwa, kowa ya riƙe aljihunsa. Ba a ce ka saki kuɗi wasu su ci ba a banza, amma in ka sa ɗin ka sa ido, kuɗinka in kai oda cana ba bibiya kake ba sai ka ga sun iso. To me yasa na addinin inda gaske za ka yi in ka sa ba za ka bibiya ba? Hujja shi ne kawai kai na addini ba za ka iya bibiya ba, amma wanda za ka yi oda su kana iya bibiya. To wannan tunda ba za ka bibiya ba, za ka bayar ba. Wannan ba uzuri ba ne a wajen Allah. Haka ‘ya’yan uwa mu sani cewa addinin nan da gwagwarmaya ya zo, kuma wallahi ba zai ɗora ba sai da gwagwarmaya. Wasu suka haƙura da rayuwa suka bar mana muka zo muke jin daɗinta, wasu suka haƙura da jin daɗi suka bar mana don mu zo mu ji daɗi, wasu suka haƙura da ransu don mu zo mu rayu, suka haƙura da komai nasu don addini ya iso mana, kuma sannan mu ce ba za mu yi haka ba. In muka yi haka ba mu yi wa kanmu da kanmu adalci ba, ba mu yi wa ‘ya’yan da muka haifa adalci ba, ba mu yi wa jikokinmu adalci ba. Idan ‘ya’yanmu suka zama maguzawa, labari ya ishe musu iyayenku da kakanninku addinin musulunci suka bauta wa Allah da shi, wallahi sai sun tsine mana, sai sun yi alawadai, mu ne ba mu yi ƙoƙarin yadda addinin zai sadu gare su ba. Allah ya sa mu gane. Da haka wannan yaro ya gamu da ƙalubale ba kaɗan ba. A ƙarshe sarki ya yi nufin ya kashe shi, kuma ya sa aka kawo malaminsa. To a wannan lokaci shi malami da aka kawo da shi a gurguje, sai sarki ya ce a je a kashe shi. Aka haɗa shi da fadawa. Da farko sarki ya ce a kai shi saman dutse. Bayan kai an kashe shi malami, sai shi yaro kai ya rage, sai sarki ya ce a je a kashe yaro. Fadawa suka tafi kan dutse su jeho yaro, da suka hau dutse sai yaro ya yi addu'a. sai dutse ya girgiza sai tsufa da wata fato suka mutu amma shi kuma ya ruje mutu ba sai ya dawo wajen sarki sarki sai ina wanda na hada ka da su suka kashe ka yace ai Allah ya tsare ni daga sharrin su sarki bai hakura bai sake cewa to a dauki yaron a tafi da shi tsakiyar teku in an je tsakiya a jirgin ruwa a tura shi su su dawo nan ma da aka je tsakiyar jirgin ruwa yaro ya sake addu'a yace Allahumma sinihim bima shi ka Allah kai mun maganin sharrin su jirgin ruwa ya sake kadawa su suka mutu yaro ya dawo duk hanyar da sarki zai biya kashe yaro ya kasa kashe shi sai yaro yace kana so ka kashe ni ranka ya dade yace eh saboda shi idan sa ya makance kawai yaro ya mutu yana ganin shine hutun ra'ayi hutun rayuwarsa kamar yadda da yawan daga cikin azzalumai idan ana gaya musu gaskiya idan su rufewa yake gani suke hutawarsu me fadar gaskiyar nan ya bar duniya kawai sai mu huta to ashe Allah so yake yi ya kifar da mulkin wannan sarki sannan kuma ya kwashe mutane su musulunta ya zama yayi masa fafa lolo sai yaro ya gaya masa shawarar da shi bai gane ta ba sai ya ce ranka ya dade in so kake ka kashe ni sai ka tara dukkan mutanen garin nan a waje guda idan ka tara su ina da kwari da baka ka dauko kwari da baka ta ka dauko kibiyata a cikin kwarmina ka daure ni a gaban mutane sai ka ce bismillahir rabbil gulam sai ka harbe ni to in kai haka ne kai zan mutu amma in baka sani ba dubban din da zaka dana in ka dana ba zan mutu ba zan tsallake to ashe shi yaro so yake yi sarki da awa da kansa bai sani ba aka tara mutane suka cika ko ina da ko ina aka daure yaro sarki ya dauko kwari da bakai yaro ya dauko kibiya ya fada da karfi kowa ya ji bismillahir rabbil gulam ya harbe shi sai kibiyar ta soke a goshin yaro sai ya mutu to tun daga nan duk mutanen gari da suka gani suka ce to ashe akwai wani ubangiji ba sarki ba shi kadai ke da tasiri duk sai suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro to wannan bakin cikin shi yasa sarki sai ya zo ya haka rani sai yake sa ake zuwa da mutane daya bayan daya ko tsire da ko ya kona su to wannan shine asalin kissar ashabul uqdud da Allah yake kutila ashabul uqdud ashabul uqdud annar zatil waqud idhum alaiha qud wa hum ala ma yaqaluna bil mu'minina shuhud Allah yake duk abin da suke wa mu'minai na azaba a kafin idan su suke ba wai turawa suke ayi su ba sa nan ba mana ba sa tausayi la na mutuntaka wala na addini son zuciyar su ya rufe musu ido kawai bukatar su shine su ga sun dakile addinin musulunci kuma sun kashe mu'minai to da haka saboda lokaci zamu tsaya nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi daga inda muka tsaya fadin Allah madaukakin sarki wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim abinda muka faɗa ya gaba daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muke kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
ARTV, I can't believe I'm going to do that.